أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بيان هكا وماتا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم دا ساكي حدوى أولنا مجلسي a karo na 14 ko 15. A wannan masallaci na Usman bin Affan, a yau muna 20 ga watan Ramadan, hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446, wanda shine daidai da 20 ga watan 3 shekara ta 2025 miladiya, domin ci gaba da wannan majlisi inda muke tafe a cikin surar mai albarka, suratul Kahf. Jiya idan ba a manta ba, muna nan dai tafi a cikin kissa ta biyu a cikin wannan sura, wadda ita ce kissar wannan ma'abucin gonakai guda biyu, wanda mun tike ko muna cikin bayani akan aya ta 39 lokaci ya cin mana. Da haka da Allah malama za ta maimaita mana ayar insha Allah ta'ala, sai mu ci gaba da rayuwar da muka tsaya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا.
Allah matsaukakin sarki yana ci gaba da akaito mana bayanin wannan tattaunawa da ta gudana tsakanin waɗannan abokai guda biyu, abokan tattaunawa ko kuma abokai na rayuwa. Allah matsaukakin sarki ya ce mana gashi ɗayan wanda yake ya kafircewa Allah matsaukakin sarki ne, duk da irin tarin ni'imar da Allah matsaukakin sarki ya masa, da irin yanda ya azurta shi da gonakai na gani na faɗa, gonakai waɗanda suke cike da albarkatu, gonakai waɗanda suke cike da abin da ran ɗan adam ke kwaɗaituwa izuwa ga ya same shi lokacin da duk ya kasance a irin wannan layin na amfani da tagomashi da alkhairan da zai samu ya ribata daga cikin wannan gonakai. Ganin cewa Allah maɗaukakin sarki ya mishi wannan ni'ima, ya mishi wannan baiwa, sai gururi ya shige shi, sai yake ganin cewa shi ɗin fa na daban ne ko na musamman ne, kuma ma ƙarfin dukiyar da Allah maɗaukakin sarki ya bashi sai ta sanya yake jin takabburanci, ma'ana yake jin girman kai, yake jin ɗagawa, yake ganin cewa ya ma za a ce wannan abun da yake da shi wata rana zai zo ya gushe, ba ma wannan ba, shi ga baki ɗaya ma rayuwar gani yake, ya za a yi a ce akwai wata rayuwa bayan an yi mutuwa wadda za a yi hisabi a ciki, wadda za a tantance ayyukan bayi a ciki ballantana a yi musu sakamako. Sai ce to umma dai har akwai wannan, ga baki ɗaya ni ina ganin ko ma haka ne a can ɗin zan samu kyakkyawan sakamako, ma mafi alkhairi da wannan da nake da shi a nan, domin za mu ci a nan kuma za mu ci a can. Wannan abokin tattaunawa ta sun da yake aboki ne na ƙwarai, kuma wanda ya yi imani da Allah maɗaukakin sarki, ya yadda da abin da Allah ya saukar, sai yake mishi nasiha, yake tunatar da shi. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. bayan ya gama nuna masa cewa abin nan da yake kafirci ne, waɗannan maganganu da yake kafirci ne, a kafarta billazi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula lakinna huwa Allahu rabbi wala ushriku bi rabbi ahada. sai fara mishi kuma magana ko yake ƙara mai magana akan wannan abu wannan dukiyar da yake ito da ta sa idan sai rufe walaula idza khalta jannata ina ma lokacin da ka shiga wannan gona taka qulta ma sha Allah ka ce ma dalla da wannan al'amari da nake da shi ba wanda ya kaddara min ko ya nufe ni samun wannan al'amari sai Allah madaukakin sarki la quwwata illa billah kamar yadda ba ni da wani ƙarfi gurin samun wannan abun ba ni da wani iko gurin tabbatar da mallakar wannan abin da kuke gani ko nake ganin yanzu ina da shi sai cikin abin da Allah madaukakin sarki ya nufa ya kuma kaddara min shi akan ma sha Allah jiya mun yi magana mun kawo hadisi guda biyu wanda suke nuna mawqi' ma'ana daidai gurin da mutum zai ambaci ma sha Allah la quwwata illa billah har muka ce magabata na kwarai sun so sun kwadaitar a cewa duk sanda mutum ya ga wani abu wanda Allah madaukakin sarki ya azurta shi da shi na kyawu ne na dukiya ne na cikar halitta ne na ilimi ne na wani arziki ne na wata baiwa ne yace ma sha Allah la quwwata illa billah domin a cikin wannan akwai tsantsar godiya ga Allah madaukakin sarki akwai tsantsan nuna yadda da tsankan da kai a gaban Allah madaukakin sarki cewa wannan abun fa ba ni da wani tsimi ba wata dabara ba wani ƙarfi na gurin samar da shi kamar yanda kuma a cikin wannan akwai kokarin murkushe zuciya da abin da za ta iya bijirar da shi na burge kai na jin cewa ni wani ne jin cewa ni na musamman ne lokacin da ka ambaci Allah to zuciyarka za ta amshi sakon kai fa baka da wani hannu a cikin wannan abin cikin ikon Allah ne da ni'imarsa a gare ka da kaddarawarsa da kyautayinsa ya sa ka mallaki wannan abin to abinda duk baka da wani dama a kansa na tabbatar wannan abin shin ya cancanci mutum yaji cewa shi ne masilar wannan abin ko har ya girma kai saboda shi daka in ka ambaci Allah za ka samu daga cikin irin waɗannan fa'idodi a cikin fadin ma sha Allah la quwwata illa billah ma sha Allah wasu malamai suka ce anan mausula ce ai annaha khabarun mubtada'un mahdhufun taqdiruhu al-amru ma sha Allah wannan ma din idan ta zamanto a matsayin mausula sai ya zama fassarar shine wannan lamari ya kasance ne bisa nufin Allah madaukakin sarki to ayin da wasu suka ce a shartiyya ce sai ya zama ayyu shay'in kana Allahu kan duk wani abu wanda Allah madaukakin sarki ya nufa to shine abin da yake aukuwa abinda Allah bai nufa ba ya aukuwa kuma ma'anoni ne guda biyu da ba cin karo suke da juna ba wancan ya ce wannan lamari ya kasance ne bisa nufin Allah wannan kuma sun ce duk abin da Allah ya ga dama shine abin da yake aukuwa da haka wannan yana fada ne akan cewa kowane irin al'amari yana faruwa ne cikin ikon Allah sai irin da wancan kuma ya ce wannan ni'imar da nake ciki wannan falalar da nake ciki ta faru ne bisa ikon Allah madaukakin sarki da nufinsa da haka walaula idza qalta jannataka qulta ma sha Allah la quwwata illa billah ina ma lokacin da ka shiga wannan gona taka ka ce ma dalla da wannan al'amari da ya kasance cikin ni'imar Allah da ikonsa da ƙarfinsa saboda zuciyarka yadda cewa falala ce daga Allah madaukakin sarki saboda kuma sannan ka jingina wannan al'amari ga Allah kuma kana mai godiya a gare sa in tarani ana aqalla minka malan wa walada yace ni dinnan kuma da kake gani ma'ana ni da kake dauka a matsayin kaskantacce ni da kake dauka kafi ni wani abu na kirkiran rayuwar duniya ni da kake dauka cewa kai min fintin kau har zaka sa ni a gaba kana min mufakara kana min alfahari kana nuna cewa ga kaza to ni dama ban ce na fi ka ba na yadda da matsayin da Allah madaukakin sarki ya aje ni a ce dan haka in tarani ina maka nasiha koda dai kana ganin cewa ni din ba komai bane ba na fi ka karanci na abin hannu na fika karanci na abin hannu na fika karanci na ƴaƴa da dukiya da mabiya da muka tara a ƙarƙashin mu na yadda da haka amma dai ina gaya maka ina ma ba haka ka faɗa ba ma'ana yanzu ni ba musu nake yi da kai ba nasiha ce nake gaya maka ta gaskiya wanda wannan yana daga cikin uslubi na nasiha da malamai suke faɗa cewa za a fa'idanta da shi a daidai wannan gaba ɗin lokacin da mutum ya zo yake maka wani musu akan wani abu wanda wannan abun bayi da muhimmancin da za a tsaya ana mujadala a kansa ko da kafi shi din in ji su suke cewa wai sallam na jadalan na ji kafi ne amma abin da kai din nan kuskure ne ni yanzu ba a fifiko nake magana ba ina so ka dawo cikin hankalinka ka fahimci cewa Allah madaukakin sarki shi ne mai kuma Allah madaukakin sarki shi ya maka wannan ni'ima kuma matsayinsa a gurin ka bai cancanci kai mishi wannan kafirci ba, domin shine ya samar da kai daga babu kuma ya azurta ka da abin da kake gani kaman na kafiri. Ni kan ko kafiri wannan ba matsala bace ba. In tarani ana aqalla minka malan wa walada, sai ci gaba da cewa fa asa rabbi an yuktiyani khairan min jannatika wa yursila alaiha hisbanan min as-sama'i fa tusbiha sa'idan zalqa. Yace ya kusata yana gab da ya auku ubangiji na ya bani mafi alkhairi da wannan gonar da kake ita. Ya kusata ubangijin da ya halice mu ni da kai, domin shine mai azurtawa yanda ya maka nima ji. To sai malamai suka ce a nan gurin fa asa rabbi din nan da yake yi, shin addu'a ce yake yi ko kuma fata ne yake yi cewa Allah ya bashi? To malamai sun kasu kaso biyu akan wannan. Wasu suka ce fa asa rabbi anan aini taraji, fata yake yi ya samu, kamar addu'a ce yake yi cewa Allah madaukakin sarki ya bani mafi alkhairin abin da kai kake ganin kana da shi din yanzu, na dukiya da ƴaƴa da waɗannan gonakai da ma wasu kadarori da aka tara sakamakon abin da aka samu na amfanin wannan gona. Sa'ilin da kuma wasu suka ce a'a, at-tawaqqu' ne, ma'ana sa rai yake, buri yake yi, fata yayi. Ni cewa ni ma ina sa ran cewa Allah madaukakin sarki zai iya bani mafi alkhairin abin da kake da shi din. Kuma dukka guda biyun nan, in ma wancan na farko yayi addu'a yayi, na'am ya halatta ka roki Allah ya baka abin da yake alkhairi ne na rayuwar duniya. In kuma fata yayi da kyauta ta zato, koda kuwa ba abin da zai samu a rayuwar duniya ba, yana fatan Allah ya bashi mafi alkhairin abin da wannan yake da shi, sai ya zamanto a duniya an bashi, ko kuma ba a bashi a duniya ba a bashi na lahira, wanda shine khairun wa abqa, shine mafi alkhairi. Daka kuma dai ne menene al'amarin, ko dai ya zamanto abin da yayi tsammani ne Allah madaukakin sarki ya tabbatar da shi, ko kuma addu'a ce yayi Allah madaukakin sarki ya amsa wannan addu'a tasa. Daka sai ya zamanto fa asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatik, ko dai yana roƙon Allah madaukakin sarki da ya azurta shi da abin da yake yafi alkhairi akan wannan gona da wannan abokin sa yake da shi, ko kuma yana sa rai da cewa Allah madaukakin sarki zai iya mishi wannan. Imam al-Mawardi rahmatullahi alayhi a cikin tafsirin sa yake cewa fihi wajhani ahaduhuma khairan min jannatik, cewa yana fatan a daidai wannan gaba yana fata ne Allah madaukakin sarki ya bashi mafi alkhairi da gonar wannan fi dunya, a rayuwar duniya. Fa usawi ka fiha, sai ya zamanto nayi daidai da kai, yanzu baka da wani abu da zaka mun gudu. Kuma wanda in ya roki haka ba laifi bane ba, a abin da yake babi na addu'a mutum ya roki Allah da ya bashi daga arzikin duniya abin da yake zai nemi ya darsa da shi. Dan haka sai ya zamanto ni ina roƙon Allah ya azurta ni, kuma sannan idan ya azurta ni, kana ganin abin da Allah madaukakin sarki din nan ya azurta ni da shi, amma kuma ni ba zan yi abin da kai kai yin din nan ba yanzu na gori ko na tuzarci. Yayin da fuska ta biyu ya ce wa huwal ashhab, shine abin da yafi shahara a gurin malaman tafsiri, fil akhirati fa akuna afdala minka fiha, a rayuwar lahira yake addu'a, fatan da addu'ar yana yi ne akan sakamakon da za a samu a nan gaba, yana roƙo Allah madaukakin sarki ya bashi abin da yafi abin da yafi ma wannan bawa ma'abucin gona na alkhairin da ya samu a cikin rayuwar duniya. Wa yursila alaiha hisbana, yanzu kuma ya koma magana akan me, ya bar wannan fata din nasa na shi karin kansa, yanzu kuma ya koma akan maganar shi wannan aboki. Fa asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatika wa yursila alaiha hisbana, alaiha ina yana koma izuwa ga jannatik, ina fata ina buri ko ina addu'a Allah madaukakin sarki ya saukar da wata azaba akan wannan gona taka, ta yanda za ta zamanto ta halaka, domin ba ta zama maka alkhairi ba, ta zamanto dalilin kangarewarka da bijirewarka. Sai malamai suka ce a nan gurin za mu iya nazari, ko mu iya cewa ta iya yiwuwa ya mai nasiha, ya mai nasiha ya kiji, to yanzu kuma sai yake roƙon tunda wannan ne ya sa ka kangare, tunda alkhairin nan da kake ciki ne, tarin dukiyar nan ne ta rufe maka ido, to Allah ya saukar da azaba ka rasa dukiyar mu gani, ko za ta sa ka dawo cikin hayyacinka. Abdullahi ibn Abbas ya ce alaiha hisbana, yana nufin ma'anar hisban azaban minas sama, Allah ya saukar maka da wata azaba daga sama wadda za ta zamanto ta yi maganinka akan wannan abin da kake ciki. Al-Hafiz Ibn Kathir rahmatullahi alayhi yace wadh-dhahiru annahu matarun azimun muz'ijun yaqla'u zar'aha wa ashjaraha. Abinda ake nufi da fasban yace zahirin ma'anar yafi bayuwa zuwa ga fata yake yi ko roko yake yi Allah ya saukar da wani ruwa daga sama ya saukar da shi ruwan nan wanda yake mai damuwa ne, ma'ana ba ruwa ne na farin ciki ba, ruwa mai yawan gaske wanda zai zamanto yawansa ya kai har ya tumfuke waɗannan shuka ko tsirrai ko bishiyoyi da suke gonarsa har ya zamanto ya karyar da su, sun zama ba sa kafa a ban kasa. Wannan ita ce fassarar da Al-Hafiz Ibn Kathir rahmatullahi alayhi yayi mawa daidai wannan gaban wa yursila alaiha husbanan minas sama, cewa Allah madaukakin sarki ya saukar da azaba wadda take daga sama. Ar-Rasani a cikin tafsirin sa rahmatullahi alayhi yake cewa yarmi wa yursilu alaiha marami min azabihi imma hijara aw baradan aw naran ila ghayri dhalika min anwa'il azab wa hadha yajma'u aqwal al-mufassirin. Shi yace ba za mu takaice akan cewa azabar Allah madaukakin sarki da za ta zo daga sama cewa iya abu guda ɗaya bane, yace domin takan iya kasancewa ko dai Allah madaukakin sarki ya kaddara wani abu na jifa ya fado daga sama ya zamanto kamar an jefi wannan gona din ta hanyar amfani da dutse, ko kuma Allah madaukakin sarki ya saukar da wani abu wanda yake na raba da zai iya illata wannan gona, ko kuma Allah madaukakin sarki ya saukar da wuta, kai yace da ma wani nau'i na azaba wanda Allah zai iya saukarwa daga sama wanda yake duk maganganun malaman tafsiri suna kai komo ne akan wannan. Da haka in an dauke shi akan fassarar azaban minas sama, ma'ana ce mai fadi, Allah ya saukar maka da wani abu na azaba daga sama, shi ya bar wa kansa sani wace irin azaba zai saukar maka. Ruwa ne za a saukar ya yawa har ya zamanto ya lalata gonar, ya tumbuke duk abin da ke cikinta na amfani. Duwatsu ne za a saukar a wannan gona, wuta ce Allah zai saukar, kuma dai menene? Wa yursila alaiha hisbanan minas sama, Allah madaukakin sarki zai saukar ko ya saukar da azaba daga sama akan wannan gona taka. Fatusbihu sa'idan zalaqa, sai a wayi gari wannan gona taka ta zamanto kai ka ce rairai ne wanda kafafu ba sa iya kafuwa a kansa, rairai ko yashi da zai zamanto babu danko na ƙasa a jikinsa, kamar yadda kuma babu ruwa da yake ya sauka a kai ya jika da zai sa ƙasar nan ta dan zamanto mai dan ƙwarin da mutum zai iya tsayawa. Yanzu idan ya zamanto guri yashi wanda ta taba zuwa sahara, ai ta sayin da kafafu suke a sahara, duk yanda kika kai sai kin ji wani gurin in kin taka kin yimi kamar zaki suli. Fatusbihu sa'idan zalaqa, ya zamanto turbaya ce, rairayi ne wanda idan mutum ya dora kafarsa a kai kafafuwan ba sa iya tsayawa su kafu. To a nan gurin akwai labarin shuka, akwai labarin a sanya bishiya, akwai labarin in an sanya ƴaƴan itatuwa a ƙarƙashin ƙasa iri za su amfanar, za su samu da wani abu babu. Da haka ya kusata Ubangijinka ya bani, ko Ubangijina ya bani abin da yake mafi alkhairin abin da kake da shi. Ya kusata Ubangiji ya saukar maka da wata azaba wadda za ta sanya wannan gona taka ta bushe ta zama kamar ba a yi ta ba. Ibn Abbas rahmatullahi radiyallahu anhu yake cewa al-juruz alladhi la yunbitu shay'a, kamar al-juruz, ai mun ji ma'ana al-juruz tun a can, ko ke kashashiyar ƙasa wadda take babu abin da yake iya tsira a kanta. Isa Ibn Kathir yace balqa an turaban amlas la yunbitu fihi wala yathbutu fihi qadam, ya zamanto wata ƙasa ce wadda take ba ta da wani ƙarfin da idan mutum ya dora kafarsa a kai za ta iya tsayawa kyam a kai, saboda yanda duk wani abu da yake zai iya bada ƙarfin gwiwa ga wanda zai yi shuka ya ji ya samu ƙwarin gwiwar ya zo ya shuka wani abu zai samu amfani ya zamanto babu shi, domin duk manomi ya san rairai ba zai haifar masa da ɗami ido a kan ɓangaren abin da ya shafi shuka abin da za a cire na amfanin gona a ban ƙasa ba. Don haka fatusbihu sa'idan zalaqa, ganin damar Allah ne ya saukar maka da wannan azaba. Aw yusbihu ma'uha ghawra, ko kuma ba ya saukar ma da azaba daga sama ba. Yusbihu ma'uha ghawra, a wayi gari ruwan da yake a cikin wannan gona din, domin ai Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa ni an sanya ƙuramu a cikin wannan gona saboda ya samu sauƙin shayar da waɗannan ƴaƴan itatuwa din, ya samu sauƙin duk abin da gonan nan take buƙata na ruwa da manoman da suke ciki da masu kula da lambun da komai ya zamanto gurin akwai ruwa, akwai rayuwa a ciki, akwai intihash, ma'ana akwai samun nishadi a zuciya saboda ga korama tana gudana. Allah ya ce wa fajjarna khilalahuma nahara. To muqabil din wannan, ma'ana cin karo da wannan koro kamai akasin wannan shine aw yusbihu ma'uha ghawra, ko a wayi gari ruwan da yake cikin wannan gona din ya zamo ya kafi kaf alqaf babu ruwa. To duk inda babu ruwa akwai labarin shuka, akwai labarin a samu yabanya, akwai labarin cewa ƴaƴan itatuwa su hudo, akwai labarin cewa gonan nan ta zama to mai rayuwa, babu. Sai yace aw yusbihu ma'uha ghawra, ko kuma ya zamanto cewa ruwan da yake cikin wannan gona Allah madaukakin sarki ya sa shi ya kafe. Al'aslu anan gurin ma'uha ghawra ya kamata ya zamanto cewa aw yusbihu ma'uha gha'ira, ya zamanto ismul fa'il aka kawo, amma sai aka kawo ghawra masdar din aka kawo. Sai malamai suka ce akwai hikima, duk inda yake za a iya kawo ismul fa'il amma aka kawo masdar li ziyadatil ma'na, ana so a ƙara tabbatar da ma'ana, a ƙara ƙarfafa ta, a ƙara wannan abu nuna wannan abun bayi da wani ƙarfishi. Aw yusbihu ma'uha ghawra, ko ruwan ya zamanto ya kafe, a'a sai aka ce aw yusbihu ma'uha ghawra, kai ruwan ma ya zamanto shine kafewa, saboda nuna makurariyan da ruwan zai zamanto babu shi, babu dalilinsa. Irin sanin da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun, al-asl ya zama fa huwa mardud, an maida maka wannan aikin amma sai aka ce fa huwa raddun, ai aikin karan kansa shine ma komawa, shine koman ma, shine rashin karba. To anan gurin yusbihu ma'uha ghawra, kai ka ce ba ruwan ne zai kafe ba, a ruwan ma shine kafewar gabaki ɗaya, kamar sifar kafewar ma ta tabbata akan ruwan tana tare da shi. Dan haka sai zamanto an yi amfani da wannan masdar saboda ya zamanto a fahimci iya kafewar da wannan ruwan zai yi da babu alamarsa, babu kurbishinsa. Falan tastati'a lahu talaba, sai ya zamanto kwata-kwata ba ka da wata hanya da za ka nemo wannan ruwan, ba ka da wata hanya da za ka sadar da gonanka da wannan ruwan, domin Allah madaukakin sarki ya riga ya kafar da wannan ruwa da yake cikin gurin. Tunda Allah madaukakin sarki ya kafar da shi, kuma shi kenan labarin wannan guri ya riga da ya kare, sai dai kuma mutum ya nemi ina ne kuma mafita ya za a iya samu gyara. Shi yasa Al-Qurtubi rahmatullahi alayhi yake cewa falan tastati'a lahu talaba ay lam tastati'a radd al-ma' al-gha'ir, baka isa ka dawo da wannan kafaffan ruwan ba. Wala taqdiru alayhi bi hila, kai baka da wata hanya ma, duk wata dabara da kake tunanin za ka yi ka sa wannan ruwa ya dawo, ba zai dawo ba. Wa qila falan tastati'a talaba ghayrihi badalan minhu, yace wasu kuma sun ce falan tastati'a lahu talaba, ai ana nufin ba kuma za ka samu makwafin wannan ruwan ba, ma'ana an kafe maka wannan kuma ba za ka samu makwafin da za ka kawo ka ce zai maka aikin da wannan ruwan ya maka ba, duk wata hanya da za ka samu ruwan Allah madaukakin sarki ya riga da ya rufe. To kuma me ya rage? Shikenan, ƙarshen kafafa ya zo, ƙarshen jin cewa ni ne ya zo, ƙarshen jin cewa ina da wata dama ya zo. Domin me? Bari mu ji menene a gaba abinda Allah madaukakin sarki ya tanadar masa.
وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا.
الله مدوقكين سركي bai taba tozarta addu'ar bayinsa muminai ba. Allah madaukakin sarki bai taba tozarta kyakkyawan zaton wanda ya masa kyakkyawan zato ba. Da haka wannan abokin tattaunawa, in mun dauka cewa zato yayi mu wa Allah madaukakin sarki na cewa zai taimake shi a bisa wannan tattaunawa da suka haye wannan alƙawari, a bisa kyakkyawan fatan da yake yi, ko kuma addu'a yayin cewa Allah madaukakin sarki ga sakamakon da wane yake ya cancanci ya same shi bisa irin abin da yake ka ba mu labari na sakamakon da ka tanada wa bayinka wanda suke kangararru masu kafirci wal imanka ba Allah bai bar shi haka ba ya sanya imanin sa ya tafi haka ba wa uhita bi samarihi sai ya zamanto kuwa aka hallaka waɗannan ƴaƴan itatuwa wannan abu da ya gaya mushi na cewa ina ji maka tsoro ko ya kusata Allah madaukakin sarki ya zamanto ya bani abin da yafi naka kuma an rididdigar da abin da kai kake da shi an kawar da shi ya zamanto labari da kai kake dauka cewa ba zai gushe ba malam yace wa ahata alhalaku bi simari jannatil kafiri min kulli janib sai Allah madaukakin sarki ya halakar da duk wani abin da yake na alfanu na ma'abucin wannan gona din ta kowace fuska fatulifat ashjaruhu wa zuru'uhu wa thimaruhu sai zamanto bishiyin da suke cikin wannan gona sun lalace sun tumbice cukokin da suke ciki sun zamo babu su ƴaƴan itatuwan da aka samu su ma babu su ko kuma alfanin dukiyar da aka tara daga alkhairan da aka samu a cikin wannan gona shi ma ya zamanto babu shi shine malai yace bi amwalihi wa bi thimarihi ala alqawli alakhir ma'ana ya zamanto ya rasa an rusa duk abin da yake ya mallaka din nan ko dai bi amwalihi sai zamanto akan fassarar sumurihi idan mun dauki wajahin wanda so karanta bi sumurihi sai zama wa uhita bi sumurihi dukiyar da ya samu sai zamanto ta rasa ya an wayi gari babu ita ko kuma bi samarihi ko bi sumrihi bi taskin sai zamanto ya rasa duk wani ɗayan albarkatun gona ko bishin da suke ciki ko alfanin gonar da aka samu dukka guda biyun an wayi gari babu shi ba gona ba abinda gona ta tara yanzu kuma me aka kama fa asbaha yuqallibu kaffayhi sai Allah madaukakin sarki yace sai ya wayi gari yana ta jujjuya hannunsa irin jujjuya hannun da mutumin da ya shiga cikin tashin hankali yake yi jujjuya hannu da yake nuna asaf da hasra da nadama da takaici da jin dacin da zuciya take dandana lokacin da aka samu wata jarabta marar daɗi malamai suka ce a nan gurin Allah madaukakin sarki yana nuna yanayin hoton yadda wannan mutumin ya kasance a kai taqlibul kaf ma'ana jujjuya hannu wasu malamai suka ce yuqallibu kaffayhi zahiran li batnin yana jujjuya hannunsa cikin hannun zuwa waje ai irin haka ka dinga inna lillahi yanzu abu kaza ne ya faru kana ta jujjuya hannu cike da mamaki sa'ilin da wasu suka ce a yusaffiqu bi kaffin ala kaffin hannayen biyu yake hadawa yana ta haka in abin tashi hankali ya faru ko abin mamaki baka wake kai wannan abu ya faru to ko dai yana jujjuya hannun ko kuma yana hada hannuwan guda biyu yana nuna irin yanayin da yake ciki na damuwa da tashin hankali da firgicin yanzu gona ta ce ta zamo haka yanzu ƴaƴan itatuwan nan ne suka zamanto haka yanzu kaza ne ya faru da wannan gurin a irin wannan yanayin duk yanda nake mafarkin gurin nan nawa tabbatacce ne ba zai gushe ba amma fa asbaha an wayi gari wasu malamai suka ce azahir wayar gari yayi ga kwatsam wannan al'amari ya faru ba tare da yana tunanin cewa an dauki lokaci ba watakila a hankali suka dinga zagwanyewa tun kana sa rai har ya zamanto cewa ka fidda rai kusan irin wannan abun idan zai faru in Allah ya sanya maka jarrabawa a matsayin za ta dinga tafiya mataki to zuciyarka tun tana tsoro me matakin koli sai ta yi ta saukowa a hankali har ka zo dai kama fara cire rai da wannan abun kamar dan uwa in yana jinya tun kana jin hankalinka a tashi har za a kai jallin da injinyan nan ta yi tsawo ka sare sai ka ji ana ya jiki a ce to Allah dai ba da sauki amma wance dai sai a hankali mutum ya riga ya fara sare to irin haka ne ko hasara ce ta dukiya za ta samu mutum idan ya zamanto hasaran nan a hankali aka fara ganin ciniki ya fara jayewa a kasuwa alfanin gona da ake samu ya fara raguwa customers sun fara raguwa yau da gobe zuciyarki tun tana fargaba da dardar na koli har za ta dawo a hankali lokacin da abun ya tsaya kaf ba zai zamo dai irin wanda wancan ya same shi ba gitatan ba to Allah madaukakin sarki sai ya mishi azaban nan da mai fa asbaha yuqallibu kaffayhi yawayi gari ma'ana lokaci guda Allah madaukakin sarki ya kawo mishi wannan azaba din da take ta rasa wannan dukiya da wannan gona da ma duk abin da wannan gona ta tara masa na alkhairai ko kadarori da ya samu wahiya alama anfaqa fiha akan abin da yake ya samu ya sanya na jari a cikin wannan dukiya akan lokacin sa da yake ya tafiyar da shi a rayuwa gurin kula da wannan gona akan juhud din sa ƙarfin sa da dabarar sa da basirar sa da ya sanya a gurin samar da wannan gona har ta tsaya yau ga ta babu ashe yana jin hasara ne a bisa yanzu duk wahalan nan da nayi duk alkhairan nan duk faman nan da muka yi shekara da shekaru sai ya zama to cewa yana jin hasara da nadama na cewa ga dukiya ta narke wahala ta tafi a kawai ta sarare domin babu natijar da za a iya nunawa a matsayin makwafin wannan hidima da aka sha a wannan guri wahiya qawiyatun ala urushiha alhalin cewa wannan gona lokacin da aka wayi gari ko wadannan gonakai nasa a daidai wannan lokaci khaliyatun min al-ashjari waz-zuru'i was-simar an wayi gari babu bishiya a ciki babu ya'yan itatuwa babu shuke-shuke faqad saqatat suqufuha thumma saqatat jidranaha 'alayha ma'ana asalin idan an ce khawiyatun 'ala 'urushiha alhalin tazubu akan dulkokinta ana nufin ya zamanto akwai wani abu wanda yake akwai wasu turaku da aka aje gurin kafa wannan abu samuwar waɗansu abubuwa a sama sawa'un a jikin turken ko kuma rufin gurin su ne kawa da adan wannan gurin in ana so a buga hoton misalin wannan abun ya tashi kamar babu shi sai a ce khawiyatan ala rushiha dirkokin sun zube to in sun zube me zai faru duk abin da yake saman su shi ma zai zubo sai ya zaman to babu shi daga abin da yake mai kyawu mai kawa ta ido sai a wayi gari ya zaman to abu ne wanda yake bayi da wannan haiba din bayi da wannan ado da kawatawar da idanu idan sun kalla za su gani sun wayi gari sun zamo rididdigaggu sun zamo rusassu ka allam ya kunu kamar ba su kasance akan wannan guri ba mai bakin sa yake furtawa ya laitani lam ushrik bi rabbi ahada ina ma dai ni kan ban hada ubangiji na da wani a cikin bauta ba ina ma dai ban yi kafircin da na kasance ina akan sa na jin cewa lallai ni wani abu bane ba lallai na isa ina musun cewa wannan abun nawa zai gushe gashi Allah ya nuna min ya gushe ina musun cewa akwai ranar sakamako gashi misali ya zo mun kararar cewa abun da ya samu zai iya zamantowa kamar babu shi wannan ya laita ni kasara da tabewa da nadama akan wannan kafirci da ya kasance yana yi yana jin yana cizan ya tsada ma ya kasance akan mai godiya ga Allah ina ma ya kasance a cikin masu imani da Allah madaukakin sarki irin wannan lafazi da yayi sai malamai suke da fuska biyu da suke kallon abu wasu malaman suka ce wannan magana ya laitani lam ushrik bi rabbi ahada ya fade ta ni tahassuran wa nadamatan mutaakhiratan la tawbatan yayi wannan lafazi ne yana mai cizan yatsa yana jin nadama akan abin da ya aikata amma fa ba wai tuba bane ba suka ce dalilin su akan haka ayoyin da za su biyo baya ba su alamta cewa ya tuba bane ba ko yayi nadama ne akan wannan abu da haka sai suke ganin wannan lafazin yayi sa ne ba dan cewa yana gumi komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki sai da wasu malaman suka ce a'a ba za mu kore cewa Allah madaukakin sarki ya nisanta sa da rahamarsa ba kamar yadda al-allama as-sa'di rahmatullahi alayhi yake fadi a karkashin tafsirin wannan ayar a cikin tafsirin sa na cewa anna sahiba hadhihi al-jannati allati uhita biha tahassanat haluhu wa razaqahu Allahu al-inabata ilayhi wa raja'a rushduhu wa dhahaba tamarruduhu wa tughyanuhu bi dalili annahu adhara an-nadama ala shirkihi bi rabbihi cewa ma abucin wannan gona ya zamanto daga baya halin sa ya kyautata Allah madaukakin sarki ya azurta shi da arzikin komawa zuwa gare sa ta hanyar tuba ta hanyar imani ta hanyar aikata aiki na kwarai ya bibiyi tunaninsa da hankalinsa ya dawo kan seti wannan girman kai da bujirewa da kaucewa hanyar Allah madaukakin sarki da yayi yanzu duk ya zamanto ya rasa wannan ma'ana ya dawo kan hanya ta daidai saboda yanda ya nuna nadamar sa akan shirkar da yayi ga Allah madaukakin sarki wa anna Allah azhaba anhu ma yutghiya وعاقبه في الدنيا واذا اراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبه في الدنيا مالن yace saboda me Allah madaukakin sarki ya tafiyar da wannan dukiya wanda dama ita ce makamashin da ta sanya yake wannan bijirewa da kafirci ga Allah madaukakin sarki sai ya zamanto ya dawo ya koma hanya ta daidai malai shi saboda shi bawa idan Allah madaukakin sarki yana nufin sa da alkhairi sai a gaggauto masa da ukubar laifin da ya aikata a gidan duniya sai miki ukuba anan a jarabce ki abubuwa masu zafi anan saboda su zamanto miki kafara a jarabce ki akan rashin wani abu wanda yake ne gardi ne dadi a gurin ki saboda ya dawo da ke cikin hayyacin ki ki fahimci inda rayuwa ta sa gaba ki fahimci inda zaki bi Allah madaukakin sarki malam yace wa fadlullahi la tuhitu bihi al-awham wal-uqum wa la yunkiru illa zalimun juhawun malam yace falalar Allah madaukakin sarki baya zamantowa wani wahani ko wasu rafkanannun tunani za su iya kare ta cikin falalar Allah Allah zai iya masa haka kamar yanda ba wanda zai yi inkarin falalar Allah sai wanda yake mai zalunci ne kuma sannan tufiran din jahili amma duk wanda yake mai hankali duk wanda yake mai imani duk wanda yake ya yarda da Allah ya san cewa tabbas falalar Allah mai yalwa ce kuma cikin falalarsa zai iya zamantowa ya azurta wannan bawa da wannan tuba dan haka wannan ya laitani lam ushrik bi rabbi ahada kamar yanda na faɗa malamai suna da ra'ayi biyu wasu suna ganin cewa a'a wannan fa ya faɗe ta ne lokacin da ya ga mummunan sakamakon sa a can lokacin da ya riga yake cizan yatsa ba wai cewa zai yi zamanto na dama wanda take kyakkyawan nadamar da mutum ya dawo kan hanya ba sai inda suka ce a'a ba za mu kore cewa bai dawo ya tuba ba zai iya yiwuwa cikin falalar Allah Allah madaukakin sarki ya fahimtar da shi ya kuma zamanto ya dawo daidai walam takullahu fi'atun yansurunahu min dunillah ba shi ko da wata kungiya ko wasu tarin jama'a wadanda za su kasance sun taimake shi in ba Allah madaukakin sarki ba a wannan yanayi da yake ciki an wayi gari wannan asara ta faru ina ce shine mutumin nan da yake cewa ana aktsaru minka malan wa a'azzu nasara na fi ka tarin mutane ni ne da yaya ni ne da barori ni ne mutanen gari suke yi na ni ne mai jama'a din da na fito ina da mutane tare da ni Allah ya nuna mishi ne lam takullahu fi'atun yansurunahu min dunillah duk wannan tarin mutanen da ya rudu yake ganin cewa yana da su ba wanda zai taimaka masa ba wanda zai kare sa daga abin da Allah ya nufa da shi dan haka waye mai taimako Allah madaukakin sarki waye mai bada kariya Allah madaukakin sarki wane ne zai iyar maka akan duk abin da yake kana jin tsoro ko kana so a taimake ka ko a agaje ka wa zai baka tsaro Allah madaukakin sarki dan haka ga azabar ga mutanen amma sun zama taron tsintsiya ba shara babu abin da za su amfana masa wa ma kana muntasira kuma bai taba zamantowa shi ma mai taimakon kansa wanda bai taimaki kansa ba akwai wanda zai iya taimakon sa idan Allah madaukakin sarki ya sanya dan adam duk da yanda yake son kansa yake kaunar kansa yake so alkhairi ya samu kansa ya zamanto ga ka a gurbin daga alkhairin kana so amma baka da damar da zaka amfana wa kanka ga matsalar ta tun karu amma baka isa ka kare ma kanka ba sai abin da Allah ya fato kuma waye zai yi maka da haka Allah madaukakin sarki yace yansurunahu min dunillah wama kana muntasira duk wannan kuri da ya gama yi da wannan tarin jama'a da yake ganin yana da su wasu zamanto sun amfana mishi komai ba lokacin da Allah madaukakin sarki ya kawo wannan azaba akan wannan gona ta sa na'am malam
hunalikal walayatu lillahil haqq huwa khairun ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا
Allah madaukakin sarki ya rufe mana wannan kissa da cewa hunalikal walayatu lillahi alhaq lafazin alwalaya malamai masu qira'a suna karanta shi a fista guda biyu wanda suke karanta shi da alwalaya bi fathil waw akwai kuma wanda suke karanta shi da alwilaya bi kasril waw kuma kowace tana da sako na ma'ana da take kunshe da shi idan mun dauki alwilaya tana zuwa ne da ma'ana al-mulk was-sultan wal-qudra cikar mulki isar iko mallaka cikakkiya wanda a daidai wannan gaba tana zamantowa an jingina ta ne gawa Allah madaukakin sarki amma duk sanda kika ji an ce al-walaya ana nufin ya zamanto ana da mulki akan wani abu shi yasa ake cewa wali ko inda masu wannan za a ce walil madina shugaba ko sarki ko jagora mai mulkin wannan gari wanda yake da iko akan wannan gari ta fuskar zartarwa ko ta fuskar hukuntawa ko wasu abubuwa waɗanda suke makamanta haka dan haka wannan lafazin alwilaya yana nuna cewa ana da mulki, ana da iko akan abin da aka jingina ga wannan abu. A nan gurin kuma an jingina ta ga Allah madaukakin sarki sai ya zamanto lallai cikakken mulki, lallai cikakken iko, lallai cikakkiyar dama da cikakkiyar kaddarawa da jujjuya al'amura ga waye, ga Allah madaukakin sarki. Sa'ilin da kuma aka dauke ta bi fathil waw sai ya zamanto tana bada ma'ana an-nusratu lillahi ta'ala, jibintan lamari, soyayya da za ta sa a taimaki ma'abocin mai bukatar taimako a lokacin da aka taimake sa ga wane, ga Allah madaukakin sarki. Allah madaukakin sarki yake cewa malakum min walayatihim min shay'in hatta yuhajiru, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Wa har kafirai wani lokaci sukan samu wilayar Allah madaukakin sarki a wasu gurare wanda yake an kai su makura, ƙaryar su ta sha ƙarya, sun riga sun gane abinda suke kai na itiqadi da cewa ba Allah bane ba, dukkan lamarin su ƙarya suke sai su zubar da makaman su, sai zaman to sun yadda Allah ne madubincin lamarin su, amma ba zai yi wa lamarin su irin jibintar da yi ma wa lamarin mu'minai ba. Mu'minai Allah madaukakin sarki ranar gobe kiyama zai jibinci lamarin su akan abin da yake kauna da soyayya, ya sakanta musu da kyakkyawan sakamakon aiki na kwarai da su aka kasance akai. Sa'ilin da su kuma wa'annan a daidai wannan lokaci, ko da Allah ya jibinci lamarin su, jibinta ce wadda take ta damka da matsa da samun mummunan sakamako na tilas da sai sun karbe shi bisa abin da yake sun aikata. Kamar yadda suka ce walau tara idan mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim يقولون قو ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. سر قادة سنية دا الله نزيت هم بما كيسو كوي ينزيتي سدامن تو سنارو وان الله مدعو كتين سنتي أكن يتيم كيسو داك أنو غرن الولاية تنادى ونن ما أنر قدابيو أفيسا ونن فسفوكي قدابيو دما لمي سوكا كرن كاما لمي مكرن تأما سوكرة القرآن ميجرما. سائلين دكما الحق itama tana da wasali guda biyu da malamai suke karanta ta, akwai wanda suke karanta ta da al-haqq hunalika al-walayatu lillahi al-haqq, sai zamanto al-haqq anan gurin sifa ce ta al-walaya, na cewa a wannan lokaci ne, a wannan rana ne, a daidai wannan bigire ne, lallai fa jibintan lamari ta gaskiya tana ga Allah madaukakin sarki, lallai cikakken mulki yana ga Allah madaukakin sarki, lallai so na gaskiya yana ga Allah madaukakin sarki. Sa'ilin da wasu suka ce a'a al-haqqi, ma'ana suna karanta ta da me, da kasril qaf kenan, sai zamanto ta zamo sifa ce ga Allah madaukakin sarki. Hunalikal walayatu lillahi al-haqqi, lallai wannan rana a daidai wannan lokaci Allah madaukakin sarki shine ma'abocin gaskiya, shine kuma cikakkiyar gaskiyar da babu irinta. Ayyukansa gaskiya ne, hukuncinsa gaskiya ne, umarninsa gaskiya ne, abinda ya bada labari gaskiya ne, kuma sakamakonsa gaskiya ne. Sai ya zamanto kamar yadda Allah ya ce summa ruddu ila Allahi maulahumul haqq zalika bi anna Allaha huwal haqq. Kowanne ka fassara yayi kuma ma'anar ta fita, domin qira'at din dukkan su mutawatirani sahiha yuqra'u biha. Dan haka hunalikal walayatu, sannan mu koma kan lafazin hunalika. Wasu malaman sun ce wannan hunalika tana da alaka ne da abin da yake ya gabata na ayar da take kafin wannan. Sai mu ji yanda Allah madaukakin sarki ya ce walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillahi wama kana muntasiran hunalika. Lokacin da wannan al'amari ya faru da shi, sai ya zamanto ba yi da wani wanda zai jibince shi, ba wasu jama'a wanda za su taimake shi akan wannan matsala da ya shiga. Sannan shi ma karan kansa bai isa ya taimaka wa kansa ba a daidai wannan lokaci. Sai zamanto hunalika tana da alaka da abin da yake ya gabata ne. Sa'ilin da kuma nau'i ko fuska ta biyu da malamai suke karantawa, sai ya zamanto sun haɗe da hunalika da abin da ya zo bayanta. Sai zamanto an tsaya akan ra'sul aya din wa ma kana muntasira hunalikal walayatu lillahi alhaq, a daidai wancan lokacin wannan taimako, wannan jibintan lamari, wannan cikakken mulki da iko na Allah ne madaukakin sarki. Allah ya sa bayanin ya fito fi da haka. Sai ya zamanto wannan aya malamai suka ce hunalikal walayatu lillahi alhaq, a daidai wannan lokacin Allah madaukakin sarki shine haƙiƙanin majibincin lamari mai cikakken iko. sanda wannan azaba ta saukar masa sa'ilin da kuma hunalikal walayatu lillahi alhaq a daidai wannan lokaci Allah madaukakin sarki shine mai cikakken ikon da zai bada wannan sakamako ko zai yi wannan iko a ranar gobe kiyama naka in kin hade ta da abin da yake na ma'ana da abin da ya gabace ta sai zaman to ana magana ne akan lokacin da Allah madaukakin sarki ya saukar da azabarsa ga wannan bawa in kuma kin biyo bayan ta da abin da yake na ayoyi kin jeranta su da waɗannan kalmomi a matsayin hunalikal walaya to a ranar gobe kiyama akwai cin karo da juna babu cin karo da juna da haka dukka ta kowace fuska wannan aya tana nuna mana yanda Allah madaukakin sarki yake a matsayin shine mai cikakken iko akan komai shine haƙiƙanin majibinci wanda yake da cikakken mulkin da babu ko sofa ne na rauni ko gazawa akan wannan mulki nasa kamar yanda hukuncinsa gaskiya ne shi karan kansa gaskiya ne kuma jibin tattasa ga wannan lamari gaskiya ne wannan shine abin daga baki dai idan mun tattara sa ma'anar da malamai suke tattaunawa a karkashin wannan aya za ta fito mana fidi a matsayin Allah madaukakin sarki shine majibincin lamarin bawa ga baki daya wanda yayi imani da wanda bai yi imani ba wanda yayi imani Allah zai iyar masa zai shiga lamarin sa zai taimake sa zai ba sa mafita zai ba shi kariya zai iyar mai akan abin da ya sani da wanda ma bai sani ba sannan kuma zai ba shi kyakkyawan sakamako wanda kuwa ya zamanto ya kafirta to Allah madaukakin sarki zai kula da lamarin sa ta fuskar kula irin wanda ina ganin abin da kake aikatawa babu wani abu da za kai wanda zai faku kuma ranar gobe kiyama zan kula gurin baka hukunci wanda yake ya dace da sakamakon abin da yake ka aikata Allah madaukakin sarki ya samu gada kyau da haka hunalikal walayatu lillahi alhaq lallai dukkanin wani taimako da agaji da tallafi da bada nasara ga Allah madaukakin sarki take kuma wannan taimako nasa gaskiya ne kuma sannan dukkanin lamarin sa gaskiya ne summa ruddu ila Allah maulahum alhaq ala lahu alhukmu huwa asra'ul hasibin فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين ثم فإنت قسكيا أنجي مغريتك وادك أليتا كاري سيزا من تو أن داوكما أنا كوكرم أدنون وأن يجد أبن ديك إذا ما تنفرق وياك ما تأيدر شي سبود قسكيا سأبينتك تر sai dai wanda Allah madaukakin sarki ya nufa da dadiwar basira ba zai gani ba wanda kuma Allah madaukakin sarki ya mai ni'ima da shiriya sai ya fahimta sai ya fuskanta Allah madaukakin sarki ya ce huwa khairun sawaba kin karanta na'am huwa khairun sawaba wa khairun uquba Allah madaukakin sarki shine mafi alkhairi wajen bada sakamako biyayyen mai bada lada duk wani lada da za a bayar sakamakon wani aiki da za a aikata sakamakon wata soyayya da ake miki sakamakon wani jin kai da tausayi da ake miki sakamakon duk wani abu da yake sa a kyautatawa mutum to Allah madaukakin sarki shine fiyayyen mai gadar da wannan alkhairi shine fiyayyen mai bada lada ga wanda yake ya aikata na kwarai sannan kuma shine fiyayyen mai kyautata karshe duk wani karshe wanda Allah madaukakin sarki bai kyautata shi ba ba zai kyautatu ba duk wani karshe wanda Allah madaukakin sarki ya kyautata shine yake samun kyautatuwa dan haka Allah madaukakin sarki huwa khairun sawaban wa khairun uquba shine mafi alkhairin wanda yake bada lada kuma shine mafi alkhairin wanda yake kyautata karshen duk wani wanda karshen sa ya kyautata Allah madaukakin sarki tun farko ya ba wa bayinsa mu'minai albashir da alkawarin cewa duk abin da suka aikata na kwarai to zai ba su kyakkyawan sakamako wannan ni'ima ce liyajziyal ladina amanu wa amilu ssalihati min fadlihi innahu la yuhibbul kafirin falalace mana muyi da kyau din a karba a ba mu lada koda kuwa daidan abin da kika aikata ne falalace Allah madaukakin sarki yanki domin ke bai wasa ce inda ya ga dama haka zai amma cikin tausayin sa da jin kansa da yalwar rahamarsa sai ya karbi abin da kika yi sai ya saka miki da kyakkyawa sa'ilin da yajzi Allah kullu nafsin ma kasabat inna Allah sari'ul hisab duk wata rai tana samun sakamako ne gurgurdan abin da ta aikata da karan kanta da kake aikata mai kyau indai kina so ki ga mai kyau Allah madaukakin sarki yace wala najziyannahum ajrahum bi ahsani alladhi kanu ya'malun zamu ba su sakamakon su tabbas zamu ba su ladan abin da suka yi tabbas da mafi kyawun abin da suka kasance suna aikatawa she in kin yi da kyau karki dauka daidai da daidai in ma za a ce a haka din a'a Allah yayi alƙawarin zai bada mafi kyawun abin da yake kai ka aikata ibadan nan ayyukan nan kullun yin su ake cike da rauni yin su ake cike da gidi yin su ake yi cike da kuskure yin su ake cike da mantuwa amma Allah madaukakin sarki ya karba bayan ya karba ya bada kyakkyawan sakamako bayan ya karba sai ya ƙara ribanya maka Allah ya ce man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha aw wani gurin yace man jaa bil hasanati falahu khairun minha Allah zai baka mafi alkhairin abin da ka aikata da haka ashe huwa khairun thawaba lillahi ya tabbata Allah madaukakin sarki shine mafi alkhairin wanda yake bada ladan ayyuka in an aikata su kama nan da shine mafi alkhairin bada kyakkyawan sakamako da kyakkyawan makoma ƴan uwa masu albarka wannan shine ƙarshen wannan kissa da Allah madaukakin sarki ya bamu ta wannan ma'abocin gonakai guda biyu kissa ce wanda take cike da darussa kissa ce wanda take cike da abubuwan da dan adam zai dauka na izina wanda za su dawo da shi cikin hayyacin sa ya ƙara inganta tauhidin sa kadai tarawarsa da yima wa Allah madaukakin sarki tun farko zamu ga Allah madaukakin sarki da ya tashi ba mu labarin kissar ba amince mu abota kissar ba saboda ba shine abinda ake makasudi ba abinda ake so shine mu dauki ibrar da take ciki sannan mu fahimci cewa arziki na duniya ba shine ma'auni gurin fifita wanda za a fifita ba ko kuma fifituwar wanda ya fifita a gurin Allah madaukakin sarki inna akramakum indallahi atqakum wanda yake mai daukakar matsayi mai daraja a cikin ku shine wanda ya zamanto ya samu kyakkyawan matsayi a gurin Allah madaukakin sarki a cikin wannan sura za mu fahimci cewa lallai mufakara alfahari da bugar kirji akan al'amuran da Allah madaukakin sarki ya bayar na ni'ima ko dai mulki ko dai dukiya ko kyawun sura ko matsayi ko dangi ko ma menene wallahi yana cikin abin da Allah madaukakin sarki zai iya gadar mishi miki da azabar rasa wannan abin a cikin rayuwarki isa in kin ga Allah ya baki kyau kada ki gururi in kin ga Allah ya baki dukiya kada ki kafafa in kin ga Allah ya baki ƴaƴa irin masu wannan tunanin ni uwar ƴaƴa maza ki dinga wani ka fadi kina jin cewa ke kece da gida ke kece kaza karki wani Allah madaukakin sarki zai iya jarabta ki ta inda baki zaka duk abin da kike ganin Allah ya miki na ni'ima to kiji a zuciyarki har kullun cewa wannan daga Allah madaukakin sarki yake kuma babu wani dalilin da zaki alfahari da wannan abin domin nuna ma wa ƴan uwanki cewa ke fata da bance ta musamman ce domin sanya musu su ji kaskanci a cikin zukatansu na cewa kin fi su ta wannan fuska din wajibi ne akan mu'mini duk inda ya samu kansa ya zamanto mai isar da nasiha ne ga wanda yake sabon Allah madaukakin sarki ga wannan gashi shine talaka gashi shine mafiya ƴan dangi da ƴaƴa da hadimai da zasu kare mai fadan gidan ya taro shi amma bai hana shi ya gaya ma wannan abokin tattaunawa ta shi gaskiya ba ashe sanda kake isar da sakon Allah ko ga waɗanda suka kafirce ko ga waɗanda suka yi kuskure lallai ya zamanto cewa ka samu ƙwarin gwiwa lallai ya zamanto cewa ka samu siqa akan abin da kake kiran akan cewa gaskiya ne kuma ka bi hanyoyi da asali wanda za su tabbatar da samun wannan maslaha din ko wannan mafita din da ake fatan a ce a samu cewa Allah madaukakin sarki idan ya nufi bawa da alkhairi sai ya zamanto ya gaggauto masa da ukubar abin da yake aikatawa na ba daidai ba a rayuwar duniya na haka wani lokaci ba ko yaushe ba malamai suka ce mutum yakan iya zamanto cewa sai ya ga an jarabce shi akan wani abu ta iya yiwuwa akwai abin da ake so ka dawo da cikin hayyacinka da taitayinka ne ka gyara alaƙarka da Allah kada ki zauna kina ta mita kina ni amin duk san da abu ya faru to ki tsaya ki nutsu ki wa kanki hisabi kafin a yi miki ki kalli alaƙarki da Allah na'am kin yi iya tunaninki kin yi addu'a kin yi kaza kin ga ke bakin hango inda masana take wato ta iya yiwuwa jarabawa ce Allah ya miki domin ya ɗaukaka sha'aninki amma so tari wani lokaci yakan iya zamantowa an jarabce ki din da wasu abubuwa na ukuba sakamakon abin da ya kasance kina aikatawa kamar yadda cikin darussan da zamu samu a cikin wannan sura kissa akwai jingina lamarin ka ga Allah madaukakin sarki cikin duk abin da Allah ya miki na ni'ima ko na falala tare da koyar da mu wannan kyakkyawan zikiri na masha Allahu la quwwata illa billah cikin abin da wannan lafazi ya kunsa na godiya ga Allah madaukakin sarki, cikin abin da ya kunsa na kokarin nuna ba ka da wata dabara ko karfi gurin karfafa abin da kake ganin kana da shi na ni'ima, cikin abin da ya kunsa na kokarin murkushe zuciya da ta zaman tota rudu da wannan abin da take kanshi na falala ko na alkhairi da take gani a zahiri. Kamar yadda a cikin wannan sura za mu fahimci cewa lallai kyautatawa Allah madaukakin sarki zato da kwadayin abin da yake gurin Allah na arzikinsa yana daga cikin ibadu masu matukar muhimmanci da ya kamata mu sanya su a cikin rayuwarmu. Fa asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatik, yayi fatan Allah madaukakin sarki ya bashi yayi kwadayin abin da yake na gurin Allah madaukakin sarki, wanda shine tabbatacce ma indakum yanfad wa ma indallahi ba. Kamar yanda akwai lokutan da idan ka fahimci cewa mutum yana saba ma wa Allah madaukakin sarki, yana bijirewa Allah madaukakin sarki, yana hada Allah madaukakin sarki da wani a cikin bauta bisa dalilin wata ni'ima da Allah madaukakin sarki ya masa, an tunatar da shi ya ki bi, an bai wa'azi ta ki ji, an nuna mata ta ki yadda saboda hururi da dagawa, to za a iya mata addu'a Allah ya kautar mata da wannan abin saboda ya sa ta dawo hayyacinta idan har a cikin wannan akwai rabon shiryarta. Kamar yadda wannan aboki ya yi mawani, wannan abokin nasa addu'a na cewa Allah ya kautar maka da waɗannan abubuwa saboda su ne suka sa ka kasa ganin abin da yake na haƙƙoƙin Allah madaukakin sarki a kanka. Ibnu Mubayra yake cewa idan mutum ya lura yayi izina da faɗin la quwwata illa billah, yace to zai kalle ta zai samu wasu abubuwa ta fuskoki guda uku nan, yace qa'ilaha yatabarra'u min hawlihi wa quwwatihi wa yusallimu al-amra ila maliki, wanda yake faɗan wannan kalma to ya barranta ne, ya nuna cewa bai da wata dabara bai da wani ƙarfi, ya mayar da al'amuransa gabaki ɗaya ga Allah madaukakin sarki. Na biyu, annahu ya'lamu anna la quwwata lil makhluqina illa billah, cewa gabaki ɗaya fa abin halitta ma babu wani wanda yake da wani ƙarfi sai me Allah madaukakin sarki, sai damar da Allah madaukakin sarki ya ba su, wannan sai ya gadar maka da tsoron Allah a cikin zuciyarka. Abu na uku yace annahu raddun ala al-falasifati wat-tabba'iyin alladhina yad'una al-quwa min al-ashya'i fi al-ashya'i bi tabi'atiha, yace a cikin nan akwai bada amsa ga waɗannan falsafa da masu menene ake ce musu ilmul kalam, masu ɗan baka ɗan zance ɗan murta zance da kokarin nuna cewa wai abin da yake na zahiri da shi za a izina, ko kuma abin da iya hankalin ya riskar musu zuwa ga wasu ma'anoni na daban na cewa da suke ganin wai kowane abu yana da ƙarfinsa da yake a jikin ɗabi'arsa, da haka in ka ga abu ya samu ne sakamakon ƙarfin wannan halitta ɗin, sai ce to a cikin wannan faɗin la haula wala quwwata illa billah akwai ba su amsa a kan wannan al'amari da suke a kansa. Sannan kuma cewa a cikin waɗannan ayoyi akwai nuna yanda Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan azaba ga wannan bawa, ba wai ni mujarradin kufrinsa ba, ma'ana ba wai zallan kafircewarsa ba, sai dan cewa dagawarsa da girman kansa da kaifin harshensa da ya kai har yake musun wasu abubuwa da Allah madaukakin sarki ya tabbatar akan cewa za su auku, to su suka gadar mishi da tattaruwa gabaki ɗaya suka zamanto dalilin da yasa ya rasa wannan abu. Damar da Allah madaukakin sarki ya bashi da ni'imar sai ta rufe mai ido yake gani shine ya isa ne yasa, irin yanda Qarun yayi ko inna ma utitu wa ala ilmin indi, mutun ya ji kawai wata iyawarsa ne, to sai ya zamanto ka shiga hankalinka ta iya yiwuwa ka zamo mai imani mai kadaita Allah, amma gururi sai ya iya shiga ka ta wasu abubuwa da Allah ya baka na ni'ima ko falala, to ga makarin nan an baka na cewa ka roki Allah madaukakin sarki kai godiya gare sa izuwa ga lafazin masha Allahu la quwwata illa billah. Yan uwa masu albarka, wannan ita ce qissar ashabul jannatayn a matsayin qissa ta biyu a cikin wannan sura mai albarka, suratul kahf, ma'ana fiha na ma'ana a takaice da kuma darussan da zamu iya fuskanta a cikin ta a takaice, in Allah madaukakin sarki mai kuwa mai kuma yara mana rai da lafiya zuwa ranar asabar insha Allahu ta'ala. Sai mu dora daga inda muka tsaya, abinda na faɗa na daidai Allah madaukakin sarki ya sa mu tarayya ne da ku a cikin lada, ya ba mu ikon aiki da shi, wanda kuma na yi kuskure ko tuntuɓen harshe Allah madaukakin sarki ya yafe min ya kuma nusar da mu wannan kuskure wata. Wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.